أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا
إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر والتعطي فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من أقاربوني وعلم رب الشيخ من قوام قومي me iko gida hanawa wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta daya ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda ya dade da 23 ga watan uku miladiya 2023 mun sake dawowa wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka wanda yake karkashin jagorancin babanmu Mahaifin Alhaji Sa'adu. Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah subhanahu wa ta'ala ya barake shi da makwancinsa da baban Alaramma da sauran dukkan dattawa na wannan masallaci, Alhaji Ahmad Labelwa Madugu da sauran dukkan dattawa da suke wannan masallaci da suka riga mu gidan gaskiya. Muna amfani da wannan dama, muna roƙa musu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya gafarta musu, Allah ya sa su huta, Allah ya barake shi da makwancinsu. Mu kuma da suka bari a baya ba mu yi jinkiri ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sa'ar tafiya. Muna riskar da addu'a ga babban malamin Musa Baitul Barka, shugaban masu ardina kungiyar Fitiyar Al-Islam, wanda shi yake gabatar da wannan tafsiri kafin komawarsa ga Allah. Shi ma Allah ya karbe shi, Allah ya gafarta masa. Sannan kuma a cikin wannan addu'a har yanzu muna riskar da rashi da muka yi na yau na ɗan uwa Alhaji Nasiru Abubakar Nono, wanda Allah ya karbi rayuwarsa a ɗazu da rana, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya ba mu guzurtar da su. Alhamdulillah, kafin mu shiga ayoyi da Allah ma ya fassara mana, dole mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana wannan ni'ima, kuma mu roke shi kari saboda Allah subhanahu wa ta'ala idan aka gode masa yana da ka'idarsa shine zai kara, la in shakartum la azidannakum. Allah ya ce idan na muku ni'ima kuka gode mini, ni kuma zan kara muku. Ba karamar ni'ima bace Allah ya kewayo da rayuwarmu zuwa watan Ramadan. Hakika watan Ramadan wata wata ce mai girma, wata wata ce mai falala, wata wata ce mai albarka, wata wata ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkonta wato awwalu ma rahma wa awsatuha maghfira wa akhiruha aitkum minan nar. wato farkon ta rahama ne zalla tsakiyanta gafara ne sannan karshenta kuma yanta bayi ne daga cikin wuta Allah ka samu daga cikin wanda za su samu wannan rahma Allah ka samu daga cikin wanda za su samu wannan gafara Allah ka samu daga cikin wadanda za su samu wannan yantawa daga wuta albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika ganin lokaci zuwa lokaci nima ce babba da tawajjuhin musulmi idan ya ga haka ya gode wa Allah subhanahu wataala da Allah ya masa haka da yawa bai wadanda Allah ya dauki rayuwar su tun kafin wannan lokaci na daya ga watan Ramadan to lalle wannan ya nuna cewa a sai wannan ni'ima ce Allah ya kebance mu kenan ba da karfin mu ba da barin mu ba mu har muka riski wannan daya ga watan Ramadan kuma lalle kamar yadda muka sani a rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin sahabbai guda biyu don ka gane Allah ya maka ni'ima idan ka riski watan Ramadan wayannan sahabbai ɗaya ya zama mai yawan ibada sai kuma ya zama wanda ba mai yawan ibada ba kamar dai da muka sani individual differences kowa da irin yanayin halinsa da ɗabi'arsa to ɗayan ɗabi'arsa mai yawan ibada ne ɗayan kuma ɗabi'arsa ba mai yawan ibada ba ne to wannan mai yawan ibada kai kaga ai ko kai ne za ka yi lissafi za ka ce ya je wallada to wannan mai yawan ibada sai Allah ya karɓi rayuwarsa kafin watan Ramadan shi kuma wanda yake ba mai yawan ibadan ba Allah sai karɓi rayuwarsa bayan watan Ramadan sai wani sahabi ya yi mafarkin wayannan sahabbai guda biyu cewa lallai ga sunan duka Allah ya ba su aljanna amma wannan wanda ya rasu bayan Ramadan ya samu aljanna madaukakkiya sai da wannan wanda ya rasu kafin Ramadan duk da kuma wannan wanda ya rasu kafin Ramadan ya fi shi yawan ibada sai wannan abin ya dami wannan sahabi cewa ga wannan ya fi yawan ibada amma kuma matsayin da ya samu bai kai matsayin wato wannan wanda ya rasu wanda bai kai shi yawan ibada ba bayan watan Ramadan sai ya zo ya samu sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ga abin da na gani annabi ya ce a to taya bi zai fi shi ba tun da ya riski Ramadan a baya ana tun da har ya samu watan Ramadan wannan watan Ramadan ita ce ta je ta yi nauyi ta zama har ya zo ya wuce wannan tankuwar nasa mai yawan ibada to don haka mu gode wa Allah subhanahu wataala da ya bani irin wannan baiwa ya dawo da mu wannan lokaci mai tarihi alkhairi da albarka kuma lallai kowane abu yana da lokacinsa to ita watan Ramadan watan alqur'ani ce Allah subhanahu wataala yana gaya mana shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadana ita ce watan da aka saukar da alqur'ani a cikin ta da aka muna kira ga dukkan musulmi da babban murya mu dage wurin kulawa da karanta alqur'ani mai girma domin wato mu samu gwaggwaban lada ba da kodai wasu karatun alqur'ani yana da lada amma ladan yakan zama na musamman idan ya zama a cikin watan Ramadan wannan ya tabbata a cikin hadisi Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karban alqur'ani a watan Ramadan kowace shekara malaika Jibril yakan zo ya masa bitar alqur'ani mai girma don ka gane watan Ramadan wata ce ta alqur'ani Allah ya kan aiko malaika ya masa bitar alqur'ani mai girma har ma idan ya karanta malaikan ya karanta annabi ya maimaita malaikan ya ce haka Allah ya saukar maka da shi annabi sai ya ji dadi ya yi ta kyauta ya ce yiwa ɗebo duk abin da yake hannunsa yana bayarwa saboda dadin wato karatun alqur'aninsa ya samu ainihin kyakkyawan yabo sannan har yanzu alqur'ani mai girma wato sakon Allah ne zuwa ga kowane ɗaya daga cikinmu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika wannan alqur'ani a kan karantawarka ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba kai kade ba da mutanenka gabaki daya dan haka wannan alqur'ani namu ne mu duka namu ne mu duka mu dage mu yi ta karanta shi a cikin watan Ramadan ba sai ka samu sauka ba yi wannan sauka wata dama ce da Allah yake ba wasu to kai kar shedan ya maka kofar rabo ya ce kai ina za ka samu saukawa in za ba za ka yi sauka a'a ba sai ka samu sauka ba iya abin da Allah ya kore maka na ka karanta din ka samu dama ka karanta shi koda ya yake ya zama dai a cikin wannan alkhairi da ake samu ba a barka a baya ba kullum muna maimaita hadisin da Imam An-Nawawi rahimahullah ya kawo cikin Riyadus Salihin na abin da ya faru tsakanin sahabbai guda biyu na annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ɗaya sahabin wato ya kasa kunne zuwa ga abin da yake faruwa a gidan abokinsa sahabi sai ya ji wannan sahabi makwacinsa ya tashi da dare yana kiyamun layi amma kulhuwa yake karantawa da yayi fatiha sai ya ta karanta kulhuwa sai ya gaji sannan sai ya ruku haka ya gama kiyamun layin sa to sai wannan sahabi da gari ya sai ya dace zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce rasulullah sallallahu alaihi wasallama wani fa jiya na ji yana kiyamun layi amma kulhuwa kawai yake karantawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abun mamaki bana shi yana gare kaman bulguwa ba komai bace subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka san wacce ce bulguwa ko kulwar nan innaha la ta'dilu thulutsal qur'an wallahi dai bisa uku ne na alqur'ani mai girma dai bisa uku ne da ya biya uku ya samu sauka da Allah zai ba shi ladan sauka wanda ya sauka zai fi shi ladan yawan harufa ne amma dunkulalliyar lada da Allah yake ba wanda ya khataman alqur'ani mai girma idan karanta kulwar Allah sau uku Allah subhanahu wataala zai baka inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka kenan a sai kowa zai yi ne iya karfinsa kowa zai yi ne iya karfinsa surorin nan dai da ka iya da kake ganin ba komai bane to su ne komai din su kuma su ne makaminka su ne za ka zauna ka yi ta maimaitawa domin ka samu lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala lalle mu kula da alqur'ani mu karanta shi kuma mu kula da halartar wuraren tafsiri na alqur'ani mai girma muna sauraron alqur'ani mai girma saboda gagaruman ladan nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tara da kamar da zuwa hadisin Bukhari da Muslim shi ma hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wasu albishura guda hudu ga waɗanda suka yi aiki guda hudu har ma malamai suke wannan hadisi inkiya da arba'un bi arba ma'ana wani aiki hudu ne mutane za su yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sakamako hudu yace na farko dai majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah mutane ba su taruwa a wani daki daga cikin dakunan Allah ba kaga alhamdulillah ga tuga mu a dakin Allah kuma mun taru duk inda kun kai mutum biyu uku to kun zama jabi a Hausa da kun zama biyu ko da Turanci da sauran Yarobika amma a Larabci sai kun kai uku da kun kai uku kun zama jabi kun zama jama'a gaba daya yawwa fi baitin min buyutillah sannan dauka hadon nan ba ne a bakin kasuwa ko bakin tasha ko kan kwalta tsakanin kwalta da kwalta ko kuma baitun nemin buyutillah na farko taruwa na biyu ya zama wurin da aka taru keɓancaccen wuri ne alhamdulillah Allah ya saka wa jamfabici na wannan masallaci da ya marigayi a lansado yadda su tsaya kan wannan masallaci da sauran yan uwa dai da ake tsaye kwamitin wannan masallaci wurin ganin cewa wannan masallaci ya inganta ya dadada ya ainihin wato zama yadda ya dace ya zama wannan shi ne babban abin da ya kamata da mu yi wa lafiyarmu Allah ya saka da alkhairi to da haka an taru a daki daga cikin dakunan Allah kaga aiki da biyu kenan sannan na uku ya turo na kitab Allah da zama suna karanta littafin Allah alqur'ani mai girma sannan na hudu wa tadarasuna bainahum suna darasin sa tsakanin su shine wanda ya dan san wani abu a ciki yana gaya musu abin da Qur'ani yake dauke da shi idan dai suka yi wannan hukum suka taru kuma a daki daga cikin dakunan Allah suka karanta littafin Allah suka yi darasin littafin Allah tsakanin su Allah ya ce to ni ko sai na musu abu hudu illa nazalat alaihimus sakinatu Allah ya ce sai na saukar musu da nutsuwar zuciya sai sun samu nutsuwa a cikin zukatansu wa ghashiyatkumur rahma sai rahmar Allah ta zo ta lullube su sannan wahaffatkumul mala'ika sai mala'iku sun zo sun kewaye su sannan kuma abin da yafi komai girma sai aka kai shi daga ƙarshe shine wa zakarakumullahu fi man inda Allah zai ambace su cikin bayin da suke tare da shi kaga ko a fadar gwamnatin jihar Gombe aka ce ana tadin ka ai girmanka da matsayinka ya kai abu da yawa zaka iya maganin su a Gombe in dai har ya kai ga fadar Gombe ana tadin ka ko gidan gwamnatin Gombe ana tadin ka balle a ce a fadar gwamnatin Najeriya ne ake tadin ka ake magana balle a ce a fadar Allah subhanahu wataala kuma in an bace ka a wurin to ba rahama ce da ainihin gafara za ta biyo baya don haka yan uwa mu dage mu yi ta halartar wurare na tafsiri domin mu gyara halayenmu kuma mu samu wannan gara ba sa da manzala sallallahu alaihi wasallam ya fada na ainihin alqurani bi girma gaba ta karshe kafin kin ainihin shiga cikin wannan ayu da alaran mai karanta mana mu kiyaye azumin mu wannan azumi dama ce kamar da muka fada don haka mu kula mu dama tunda Allah subhanahu wataala ya babu damar mu dauka cewa wannan azumin shine azumin mu na karshe a cikin rayuwa duk wanda kaga ya koma ga Allah bai shirya ba don haka duk wanda Allah ya dauki rayuwa har wanda suka dau azumin yau din nan ba su kai ba Allah ya dauki rayuwar su fa ba sa tunanin cewa wato ba za a yi wannan azumin da ba na tare da su to kaga a sai dama ce kenan Allah subhanahu wataala ya baka kada mu yi wasa da shi akwai wasu abubuwa na kurakurai da muke aikatawa cikin azumi tsakanin manya da yara yana daga cikin abin da su yara suke yi sai ka ga wani ya ce to yanzu azumi ya zo bari ya samu series na fim mai ainihin kusan 130 ko 100 da kaza ya je sai kulle kansa a daki kawai ta kallon wa'annan abubuwan wai sai bai masa kewa yana tunanin azumi horo aka masa a wannan kuskure yanzu kawai zai lizinta wa kansa bacci baccinsa zai karu ba ita ramadana ba bacci ake so ya karu ba ibada ake so ya karu yawa wata ce ta ibada wata ce ta rige-rige wata ce ta tsere wata ce ta takaita bacci din da aka karka zama kawai bacci kake yi lailan wani hara inda dare baka yi bacci ba to da rana kuma ka ce wani za ka yi kas kana bacci ba haka aka yi ramadana ba mu kula da wannan mu zama lokutan mu na azumi daga lokacin da muka dau azumi zuwa lokacin da zamu ajiye shi ya zama ambaton Allah subhanahu wataala kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ba mu abin yi yace lallai mu kiyaye ayyuka guda hudu a ramadana ayyuka guda biyu za mu samu yardar Allah da su ayyuka guda biyu kuma ba mu da makawa sai mun neme su a cikin rayuwa ayyuka guda biyu da za su gadar mana da yardar Allah babu kamar astaghfirullah da la ilaha illallah astaghfirullah annabi ce bai wata istighfari bai wata la ilaha illallah wayannan abubuwa guda biyu za su gadar muku da yardar Allah sannan yace abubuwa guda biyu kuma ba ku da makawa sai kun neme su a wurin Allah na farko ne fa tasaluna Allah aljanna ku rika roƙon Allah aljanna sannan na biyu kuma na hudu kuma ku rika neman tsarin Allah subhanahu wataala daga mutum ana manan malamai sun yi ta ƙara junan sai ne cewa tunda ka roƙi aljanna kuma muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daman ya gaya mana idza sa'altumullaha aljannata fas'aluhu alfirdausa idan za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi aljannatul firdaus kuma babu ribawa da zai roƙi Allah aljanna sau uku face ita aljanna da kanta sai ta cewa Allah wannan bawan nawa ne yana so ya shigo ciki na Allah ka tunkudo min shi to idan ka yi haka ai ana tunanin ka samu aljanna ko to me ya jawo kuma ka nemi zarin Allah daga shiga wuta malamai suka ce ai masu shiga aljanna hawa-hawa ne akwai masu shiga aljanna bila hisabin wala iqab Allah ka sa mu na cikin albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bila hisabin wala iqab babu hisabi babu iqabi ma'ana babu maganan auna kaya shine hisabi idan ce iqabi kuma idan an auna kayan an samu mugun abu akai mutum wuta akan kare wannan mugun abun kafin a kai shi aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bani a al'ummata mutum 70,000 za su shiga aljanna bila hisabin wala iqab babu hisabi babu iqabi nace sai na nemi Allah annabi yake sai na nemi Allah ya kara mini Allah sai ya kara mini 70,000 din sau 70,000 duka za su shiga aljanna bila hisabin wala iqab ba me sunanka daga ina ka fito me kai ya kai ya kawai haula ila aljannati wala ubayi wannan diga nan zuwa ta duk ku tafi aljanna Allah ka sa mu na ciki albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan kashi na biyu sune masu shiga aljanna bi hisab akwai masu shiga aljanna bi hisab ma'ana wanda za su shiga aljanna bayan an jini dige ayyukan su faman saqulat mawazin fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya in aiki yayi nauyi mizanin kyawa yayi nauyi ce a ce to a tafi aljanna wanda mizanin kyawunsa bai nauyi ba a ce ta tuta wannan su ne shiga aljannabi hisab da wanda kuma suke shiga aljannabi iqab shi kuma mizanin akwai kyawawan amma mizanin munanan ya fi kyawawan da aka sanadin wannan munanan sai a je a kankare a sashi a wuta a kankare shi iqab sannan daga baya shigo da shi aljanna to malamai suka ce hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana na ka nemi tsarin Allah daga wuta to in Allah ya tsare ka daga wuta ba za ka yi wannan mugun aikin da zai sa sai an kai ka wuta kafin a kai ka aljanna ba sai ka zama daga cikin wato ɗayan sahobiyun nan ko dai masu shiga aljanna da gairi hisab bila hisab ba tare da an musu hisabi ba ko kuma masu shiga aljanna bi hisab amma kana kai mataki na uku ba shiga aljanna bi iqab ma'ana sai an maka horo kafin ka shiga aljanna Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu Allah ya samu daga cikin masu shiga aljanna da haka wannan ayyukan su ne kamata mu kula da su kuskure da wasu kuma daga cikin manya suke yi shine wani yana daukan watan ramadana wata ne na horewa kawai da irin morewa ana nan zai tadadin kuɗi ma don ya samu yayi uzurorin ramadana a rana ɗaya sai a masa abinci kala biyu uku huɗu biyar ko bakwai kaloli daban-daban ya ɗan taɓa wannan ya bari bai mar ba ya ɗan taɓa wannan ya bari bai mar ba yana tunanin kaman wannan shi ne abin da ake nema ba shi ake nema a ramadana ba abin da ake nema a ramadana in za ka kashe wa gidanka 10,000 to kashe wa gidan naka 5,000 wannan 5,000 da ta rage ita kuma sai ka yi ƙoƙari ka ga waɗanda ba su da shi ka sama musu yadda za su yi su buɗe baki ko ka sama musu yadda za su yi sahur ka ciyar da su wannan yana da matukar muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana albishir cewa in ka samu wannan damar kana ciyar da masu buɗe baki ba ka ciyar da kanka ba idan wanda ya ciyar da kansa bai gama gwaninta ba yayi gwaninta amma bai gama gwaninta ba kar ya dauka dan ya ciyar da kansa kawai ya burge kansa ya gama gwaninta a bai gama gwaninta ba abinda ake nema ya ciyar da wani ya dago wani wanda shi kuma matsayinsa bai kai wannan matsayin ba shi yanzu ba abinci da nama yake nema ba abincin ma yake nema kai yanzu ka bi karfin maganan abinci kana neman abinci da nama ne shi kuma yanzu abincin ma yake nema tukunna da zai ainihin kashe yunwas da aka sai zaba idan ka samu dama wato ka ciyar da mai azumi ka masa buɗe baki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah zai maka abubuwa daban-daban na farko Allah zai yanta ka daga shiga wuta sanadin ka ciyar da mai azumi sannan na biyu Allah subhanahu wataala zai baka kwatankwacin ladan wannan mai azumin ba tare da kuma Allah ya tawaye ladan wannan mai azumin ka ga Allah ya baka dama ka kai azumi amma ka ciyar da mutum goma ka kai kai azumi dai amma kana da 11 saboda ga ladan mutum goma rana ta biyu ma gashi dai azumi dai kai amma kuma kana da lada 11 saboda ka ciyar da mutum goma to haka yanayin adadin yawan mutanen da kake ciyarwa yanayin adadin abunda wato za ka yi ta samu na ladan don haka yan uwa mu yi kokari manya da yara kowa ya gyara wannan ainihin abin da muke na kuskure ba na lokacin ramadana na ambaton Allah ne da ainihin ayyuka na kirki sannan lokacin ramadana ga manya kuma ba lokaci ne kawai da za a ainihin bude ciki ka yi ta abinci kala daban-daban kuma alhali a makotanka akwai waɗanda wato shi na ɗan wajibin ma ba za su samu daman su ci shi ba da aka kai kokari ka ga wato maimakon ka yi ta burge kanka a ka tara wa kanka ladan Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin annabi Ibrahim al-Khalilu shi kullum wato in ka ga an canja abinci a gidansa to wani za a bawa amma ba don bukatarsa ba ma'ana baki aka yi za a bawa baki abinci sai mu ji Allah yana ba da labari shi shanu ma yake yankawa domin wato baki ya samu ya ciyar da wasu kuma mun sani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara faɗa a ranar da ya isa madinarsa sallallahu alaihi wasallama shine hadisin aqimu at-ta'ama afshu as-salama wa aqimu at-ta'ama wasilu al-arhama wasallu bin-nasi bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi-salam kamar da imam an-nawawi ya kawo wannan hadisi yana cewa ku ya da sallama ku ciyar da abinci sannan ku sada zumunci ku yi sallah da daddare a lokacin da mutane suke bacci za ku shiga aljannar Allah da aminci Allah ka sabu daga cikin wanda za su shiga aljanna Allah da aminci. Alhamdulillah da mu dawo cikin tafsirin wannan mukaddima ce. Alhamdulillah a bara mun tsaya a sura ta 42 ko haka ne, sura ta 42 cikin jerin surorin Al-Qur'ani mai girma ita ce suratu Shura, sura da take magana akan shawara, muhimmancin shawara, amma ba wai shawara na ciwo ba, duk da wai masu Hausa suna gyara suna cewa shawari ake cewa, to lalle duk da yadda yazo, amma dai tunda mu fi gane shi da shawara shi ne labari ya kunshe maka ka gagara yadda za ka yi ka warware shi, sai ka shawarci wani wanda kake gani zai iya taimaka maka ku warware wannan al'amari din. Wannan sura akan haka Allah subhanahu wataala ya sauko da ita tana faɗan sifofin muminai, cewa sifar muminai a ciki akwai wato wannan shawara din a tsakaninsu. Mun tsaya a jaringiyar ayoyi da suke magana ainihin halin muminai, kuma kamar yadda muka sani sura ce ta Makka, ita kuma surar Makka kullun daman babban abin da surorin Makka suka fi mai ƙida hankali a kansa babu kamar wato aiki da sakamako, shine bayani akan duniya da lahira. Ita duniya gidan aiki ne, lahira kuma gidan sakamako ne. Duk wanda kaga ya samu sakamako a lahira, to wani aikin da yayi a duniya ne. Kullum malamai suna gaya mana wani malami yake cewa shi hankalinsa baya tashi ma sai ya je banki. Aka ce abun mamaki, mutane sun je banki hankalinsu ke kwanciya saboda sun je karban kuɗi. Yace kai da ka je banki sai hankalinka ya tashi? Yace eh, shi banki yana tuna man lahira. Duk wanda ka ganshi a banki, ko dai ya turo wa kansa kuɗi ne zuwa akawun ɗinsa a nan bankin zai zo ya cire, ko wani ya turo masa. Amma baka turo wa kanka kuɗi a akawun ɗinka ba, wani bai turo ma bai ka zo yi banki, me za ka yi? Ba abin da za ka yi. A ran bai ce ne dai kumfulin ka zo. A yanke zai ana kumfulin baki da akwai ɗan wani abu a baya yi. Eh, akwai wani abu abin da ake kumfulin ɗin a kansa. Eh, asusun yana da wani abu ne kila bukatar cewa ta gaba biya ba. Da haka ice kaga kenan wai tun a nan duniya ma ana gaya maka banki wannan idan baka tura ba ba a tura maka ba, in ka je ba za ka samu ba, to ina ga lafiya? Da haka Allah subhanahu wataala yake ainihin bayani akan gidan duniya da gidan lahira, cewa wannan gidan duniya da gidan lahira Allah ya raba shi tsakanin bangarori guda biyu. Allah ya raba shi tsakanin muminai da kafirai. Muminai suna da gidan lahira, kafirai suna da gidan duniya. Shi yasa hadisin Muslim muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ita duniya kamar kurkuku ne ga mumini, amma kuma aljanna ce ga kafiri. Ma'ana shi wannan wani abu ya taba faruwa da babban malamin nan na hadisi na duniya da ba za a manta da shi ba, Ibn Hajar al-Asqalani al-Hafiz mawallafin Fathul Bari sharhi Sahih al-Bukhari, ya fito cikin kaya na ado ga dokin sa ya sha ado, sai wani kafiri ya tare shi. A wata riwaya aka ce kafirin ma ba Yahudi, yace masa ala gafarta mali, yace na'am, yace annabin ku yana cewa duniya kurkuku ne ga ku mu'minai, sannan mu kuma kafirai da ba mu imani ba, duniya aljanna ce, amma ni yanzu gashi ina tafiya a ƙasa da tsohon takalmi, kai kuma yanzu kana tafiya akan doki, ga kayan ado a jikinka, ga dokin ka ma yana da ado a jikinsa. Yanzu kenan ta ya zan yi in gane wannan misalin da annabin ku yi, cewa yanzu kenan kai din nan da kake cikin wannan adan kai ne kake kurkuku, ni kuma da nake cikin wannan mahalar wai ni nake aljanna? Sai Ibn Hajar al-Asqalani al-Hafiz yake ce masa ai haka abin yake. Sadaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace ni a matsayina na mu'mini, wato idan an kwatanta da abin da Allah ya tada da min alheri a aljanna, to wannan rayuwar da nake ciki tamfara kurkuku nake. Kai kuma a matsayinka na kafiri da bai imani ba, in an kwatanta bala'i da masiba da tashin hankalin da yake jiranka a lahira, to wallahi wannan nafila ne, don wannan zai kare ya barka ko ka kare ka bashi. Amma waccan la yamutu fiha wala yahya, ba zai mutu ba kuma bai zai rayuwa mai dadi ba, abun kuma bai zai kare ba. wannan sura sai ta zama tana wannan magana a gabar ta ƙarshe da muka tsaya a bara za ku kamar da nasara mai ranyi baya kaɗan na aya biyu kaɗan karatun namu ya tafi daidai kamar da muka sani alqurani mai girma yana tafiya ne gaba-gaba Allah ya ba da labarin yan duniya kuma ya ba da labarin muminai dama duk surorin maka haka suke su yi bayanin muminai da ayyukansu su yi bayanin kafirai da ayyukansu su yi bayanin wayannan muminai wato da kyawun ayyukan nan nasu Allah zai ba su aljanna wayannan kafirai kuma da munanan ayyukan nan nasu Allah subhanahu wataala zai kai su wuta sai Allah ya ba da sifan wayannan muminai wanda ni da kai duka muna fata mu zama wayannan muminan a kusan sifofi ne guda bakwai haka koda ba mu yi ƙarin bayani akan su sosai yadda muka yi a wancan karon ba to dai za mu maimaita su domin karatun namu ya zama ya tafi Allah subhanahu wataala yake cewa wayannan muminai ya fara sifanta su da sifa guda biyu cewa suna da imani da tawakkali cewa wa ala rabbihim yatawakkalu sun ainihin yi tawakkali ga ubangijinsu kamar tambayar Allah akai su wane ne wayannan muminan sai Allah yake cewa Allah walladina yajtanibuna kaba'ira al-ithm su ne waɗanda suke nisantan wato manya manyan zunubai waɗanda suke jawo wato mutum ya a masa haddi wal fawaish da ainihin abubuwa na alfahsha wannan duka abin da ya shafi bangaren wato zina kenan duka dai bangare ne na kaba'ira din don haka su wayannan muminai ba sa yin manyan zunubi wanda yake jawo haddi sannan kuma ba sa ainihin aikata alfahsha ma'ana shine abin da ya shafi zina da dukkan dangogin zina wal fawahish illa lamam Allah ya ce sai dai yan kananan laifuka waɗanda wato ba a iya rasawa yau da kullum amma su kam wannan wani lokaci suna aikatawa kuma Allah subhanahu wataala ya alƙawarin cewa dama in tajtanibu kaba'ira ma tunawuna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum idan kuka ainihin nisanci manya-manyan Allah ya ce to su yan kananan sai mu gafarta muku da haka suna nisanta wayannan manya-manyan laifuka na ainihin da suke jawo haddi shine an ce kaba'ira litni Imam As-Sa'di yake cewa kamar shirka fawahish kuma kamar zina da luwadi to wayannan muminai ba sa shirka ba sa kuma zina ba sa yin luwadi sannan kuma Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza ma ghadibu hum yaghfirun haka ne idan kuma suka yi fushi to kuma sai su yabe ma'ana ba sa daukan mataki akan dukkan abin da aka yi musu har ma ɗaya daga cikin malamai ya masu tafsiri tafsirul munir ya kawo hadisin nana insha Allah kara mata yadda da take cewa man tagama rasulullah sallallahu alaihi wasallama li nafsihi tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yake bai taba daukan mataki kan abin da aka yi masa in annabi shi ka taba bai zai dauka mataki ba idan kaga annabi ransa ya baci to Allah aka taba amma tace annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba daukan mataki akan abin da aka yi masa da haka muminai yana daga cikin sifar suna koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka yi musu koyi zama ghadibu idan suka yi fushi hum yaghfirun sai su gafarta waɗanda suka yi musu laifi din ba za su ɗauki mataki wato akan wannan abin da aka aikata musu na laifi din ba saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba daukan mataki ba har ma wani daga cikin malaman tafsiri yake cewa mun sani karara annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru da shi da ainihin da aka lokacin da aka je yaki sahabbai an gaji aka zo aka samu ne wurin zama aka zauna sai suka zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallama wata bishiya babba aka ce to ya rasulullah kai za ka kwanta a wurin kuma aka danyi nesa da annabi din sallallahu alaihi wasallama saboda sahabbai ana dan tadi haka tadin ya dame shi sallallahu alaihi wasallama shikenan wani daga cikin kafirai kuma ya lallabo ya salaro kawai ya zo yana zuwa ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya rataye tukubinsa a cikin bishiyar sai cire tukubin annabi sai yake cewa annabin man yamlauka minni yanzu wa zai hana in kashe ka annabi sallallahu alaihi wasallama hakalinsa bai tashi ai jarumin jarumai ne ba ta da hankali sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa Allah Allah ne zai hana ka kashi ta ci sai tsoro ya kama shi hannunsa ya ta karkarwa karkar far 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 bai salma lokacin da tuka bin ya tafi sai annabi ya dau tuka bin shi kuma sai ya ce to yanzu ga tuka bin ni ba a hannuna man yamna tuka bin ne kai kuma yanzu wa zai hana ka kashe ka sai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kun khair akhir kada mafi alherin wanda zai rike wannan tabbai annabi ya ce to shikenan je kai yafi shikenan ba abuci ya koma wurin mutanen sai ya ce kai ji'tukum min indi khairin nas nazo muku wurin wanda yafi kowa alheri a cikin mutane tunda nake ganin mutum mai alheri ba taba ganin irin wannan ba a wata riwaya kamar da Imam Siddiq al-Mishawi ya kawo cikin littafin sa Allimu awradakum akhlaqar rasul sallallahu alaihi wasallama ya musulunta ma wannan sahabi saboda wannan yafiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya masa to haka wannan misali suna da yawa cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan wa idza ma fadihum yaqfiru nusuba la tafsiri kuma suka ce wannan ya sauka kan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu lokacin da mutanen Makka suka yi ta zagin sa saboda ya dibi dukiyarsa gaba daya wato yayi wani kasuwanci ne kasan sayyidina Abubakar dan kasuwa ne yayi kasuwanci ne ya samu riba da ya samu riba sai ya tattara ribar da uwar kudin gabaki ɗaya sai sadaka da shi to shine sai a kafirai wanda da man duk ana hudda kasuwancin tare da su suka ce mutun ya samu irin wannan kudin mai hukun ya ƙara habaka kasuwancin sanannen duniya amma duka sai yazo ya sa su kawai cikin yazo ya kyautar da su kawai suka yi ta wannan maganganun amma sayyidina Abubakar sai ya zama ya ƙarfinsa ya baci amma kuma ya yafe musu din bai dauki wani mataki akan wannan magana da aka faɗa ainihin kansa ba sannan Allah subhanahu wataala yake cewa kuma har yanzu yana daga cikin sifar su bayan nisantar sako bayan yafiya kuma walladina sajabu li rabbihim sune wanda suke amsa ubangijin su wurin aikata abin da ya umurni da shi da nisantar abin da Allah subhanahu wataala ya hana wannan ma wani abu ne mai girma mana bayan Allah ne kenan masu tsoron Allah don aikata abin da Allah ya ce ayi da nisantar abin da Allah ya ce a bari wannan shi ake kira tsoron Allah daka bayi ne masu tsoron Allah sannan kuma waqamus salati fasata hudu suka tsaya sallah ai adamuha suka dawama suna yin ta kullum babu yankewa babu faci babu jahilci duk inda alqur'ani yazo yi magana sallah ba ba cewa yake ai sallah ba sai ce a tsaya ita malamai suka ce to tsaya ita dole sai a tsaya ita akan gilbi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba mu asaimin kamar da yazo cikin hadisin bukhari yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda waga nake da haka dukkan sahabbai sun riwayato sun dauko mana sun hakaito mana riwayar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ma baka san komai ba to ya wajaba ka zauna a karantar da kai sallar annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya zama wato ka kuta daga waɗanda suka yi sallah ba su yi sallah ba akwai wata magana da ta karantawa ta Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa mutum fa zai iya duko ba shekara 40 yana sallah bai sallah ba aka ce subhanallah ya zai mutum yi shekara 40 yana sallah bai sallah ba yace idan yana yin ta ba da ilimi ba wanda rashin ilimin har ya kai ga baya cika ruku'unta baya cika sujadanta in yayi ruku'u bai ni zuwa sai abin haka kamar dan rage tsawo kawai tasbihin ma baya samuwa yadda ya kamata ya je sujadan kaman ainihin mai ake cewa ne kaman tsaga na tsuntsu da ya dora goshin nasa kamar wanda ya dora akan wuta sai ya dago da wuri ba na dai ka wanda yake sallarsa ba da ilimi ba tamkar yana yin sallah ne bai sallah da haka wajibi ne ɗan uwa maganan abin da ya shafi sallah mu san yadda take kula da ita mu iyata saboda ita ce farkon abin da za a fara tambaya cikin ayyukan bawa a ranar tashin alkiyama da aka sifa wayannan mu'minai in kana so ka zama kana cikin su to ka zama kai ma mai tsaye da sallah amma irin yadda Allah yake so ba wai kai yadda kake yi ba ko yadda kake so ba sannan mu'amalun shura bainahum wayannan mu'minai har yanzu yana daga cikin sifar su wato al'amarin su shawara suke a tsakanin su ba sa yin gaban kansu duk abin da ya faru a tsakanin su kan yi shawara domin wato su sama wa junan su mafita kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci kowa hankali ya ci kowa ilimi shi da yake magana da Allah subhanahu wataala amma shi da kansa Allah sai ya ce masa washawirhum fil amri kai shawara da su a cikin lamari da haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai zama yana shawari har da mata ma ba maza ba yana shawari da maza yana shawari da mata za ku ba da misali mun sani bukhari ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi shawara da sayyidina abubakar da sayyidina umar a lokacin da aka yi yakin badar an je daman kowa ya sani sanadin fita yakin badar an fita yakin badar ne domin a tare ayarin abu sufyan wanda ya taho daga makka daga sham da kayan dukiya na mutanen makka to tunda sahabbai sun bar dukiyarsu a makka da haka Allah ya bada umurni cewa yanzu ku tare su ku karbi kayanku ku tare su karbi kayanku to labari ya so mutanen makka annabi sallallahu alaihi wasallam zai tare ayarinsu ya karbi dukiyarsu wannan ya jawo suka tiyo gangami suka taho domin su zo su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan Abu Sufyan da ke dama ya san hanyoyi sai ya bi wata hanyar ratse sai ya gudu ma'ana lokacin da sahabbai suka iso badar sai suka samu ya bi hanyar ratse ya wuce sahabban manzo Allah sun zo badar basu gamu da Abu Sufyan mutanen makka su kuma sun iso badar labari sai ya iso su cewa ai dukiyarsu ta tsira dukiyarsu ta koma makka lafiya kalau a wannan guri Abu Jahal la'natullahi alayhi Allah ya tsire masa Abu Jahali sai ya ce cewa to ai ko dukiyar mu ta koma bi zai yi a ce ga mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko za mu yake shi to aka yi wannan yaki to kaga ne asai asalin manufar yakin ba yaki aka fita ba shi yasa a yaki Badar ba fita ma da makamai ba da yawa sahabban babu makaman a hannunsu saboda ba an fita ne domin ai yakin ba kai tsaye da aka yakin kamawa ta yi aka yi yakin aka kama kafirai 70 aka ainihin kashe 70 to cikin 70 din nan da aka kama annabi sai kira sayyidina abubakar da sayyidina umaru ya tambaye su shawarin ya za a yi da su a lokacin sayyidina abubakar ya ce to daman tunda asali mun fita ne don mu samu wa wato economic power a samu kudi a samu dukiya domin a ci gaba da gudanar da daular musulunci to ai muna da dama yanzu sai mu kora musu fansa duk wanda yake da kudi yayi bilin kansa wanda bai da kudi kuma a tara masa yaran Madina mutum goma ya koya musu rubutu da karatu annabi ce to naji shawara kai fa sayyidina Umar sai na Umar ce ina ai ni shawari na hannun riga ai tun da har muka kashe 70 to bai kamata mu bar sauran 70 din ba abinda kawai ni nake bada shawara ka sa kowane sahabin ka na makka ya kashe dan uwansa da bai musulunta ba cikin mutanen Madina subhanallah mana cikin mutanen sahabin ka na Madina na makka ya kashe wanda bai musulunta ba cikin wayannan kafirai na makka da aka kama kashe su kawai za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to naji shawarar amma dai zan dauki ra'ayin sayyidina Abubakar ya fi sauki ya dauki ra'ayin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu har ma yake cewa kai sayyidina Abubakar ka zama kamar dan uwana annabi Ibrahim wato da annabi Isa saboda sauki kai kuma sayyidina Umaru ka zama na kamar wato dan uwana annabawa annabi Musa da annabi Nuhu wayannan su suna da zabi a cikin annabawa to kaga shawara ce ashe kuma ni gaba Al-Qur'ani ya sauko da cewa da shawarin sayyidina Umar da aka bidaya ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shawari ya da mata ma Musa abin da ya faru a sulhul Hudaybiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an hana shi shiga Makka shikenan ya da haka sai ya sauke umrarsa ya ce wa sahabbai kowa yi aski ya soke dabbarsa sahabbai ba an so a shiga Makka amma abu bai yi ba da haka wannan abin sai ya zama ya so samu sarai babu wani sahabi da ya tashi ya yi yunkurin bari ya je yi aski ko ya soke dabbarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya shawarci ma'ana bangaren matansa na Ummu Salama yake ce mata gashi sahabban nan na umurce su shi abu amma ba ba wanda suke sai take ce masa kana so su yi ne ce ina so su yi ce to ba magana za ka musu ba ka je ka kawai ka soke dabbar ka sannan ka kira mai askin ka yazo ya kama maka aski da sun ga an fara maka kowa zai yadda masa shikenan annabi ya kowa magana ba ya je ya soke dabbarsa bayan ya soke dabbarsa ya kira mai aski yazo ya fara farhaski shikenan kowa kawai sai ya kama soke dabbarsa shikenan wannan kowane sahabi yana kama kan dan uwansa ana askewa saboda ainihin wato a cika wannan aiki da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da haka sai zama kaga shawara ce ta mace an sanna Allah ya ce har yanzu cikin sifarsu wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma wato masu ciyarwa ne daga duk abin da muka ainihin azurta su da shi walladine idza sabanu mumin Allah ya ce har yanzu yana daga cikin sifarsu su wayannan sahabbai walladine idza sabahumul baghy su ne wadanda idan ainihin wato zalunci ya same su ma'ana aka cuce su hum yantasirun suna daukan mataki tare malamai suka ce to an yi tuka da warwara ne kenan ko me can an ce wa idza ma ghadibu hum yaghfiruna idan aka suka yi fushi aka bata musu rai sai su yafi ba sa rama ba nan kuma Allah subhanahu wataala yake cewa nan kuma alladheena idza asabahumul baghy hum yantasiruna sai su dau mataki to anan malamai tafsiri suke cewa abun biyu ne wato idan an ce baghy zalunci shine idan aka ainihin fara kokarin kai musu hari ma'ana kuma wannan harin aka yi shi da niyyan idana da tozartarwa a ciki akwai reni da da ainihin kaskanta daraja to anan Allah subhanahu wataala ya ba su dama su rama daidai abun da aka yi musu sannan suna yafewa kuma a matakin da an yi musu abun ne bisa kuskure amma abun bai kunshi wato rage izzarsu da darajarsu ba da haka nan Allah ya bada labarin suna ramawa ne saboda walillahi izzatu walirasulihi walilmu'minin karfi da izza da buwaya na Allah ne da ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai da haka Allah da manzo Allah da mu'minai ba sa daukan kaskanci waɗanda suka yi musu abun idan ba ramawan suka yi ba to zai zama wato su wanda aka yi wa abin su sahabban sun kaskanta da haka sai Allah subhanahu wataala ya bada labarin su cewa to idan aka yi musu suna ramawa da haka ramawan kuma suna rama daidai abinda ainihin aka yi musu ba sa wuce iyaka har ma Allah ya faɗi yadda ya kamata a rama din wajaza'u sayyi'atin Allah ya ce wajaza'u sayyi'atin sakamakon mummunan aiki guda daya sayyi'atun misluha wato mummunan aiki ne guda daya kusan facinta shine idan aka cuci mutum idan aka maka zagi daya na tozartarwa ba fata ba ka ji ba za ka iya haƙuri ba to idan ka tashi ramawa kada ka rama da zagi biyu wannan musabil qaidati shibrahimin ya sallallahu alaihi wasallam cewa idan an ce maka akhzakallah Allah ya walakanta ka to in ka tashi rama kai ma sai ka ce mutumin akhzakallah ba za ka ainihin ƙara da wata kalma ba abin da ya faɗan shine za ka maimaita masa kuma alqur'ani bai hana ba ƴan uwa Allah yana cewa la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima Allah baya so a faɗi bakar magana in ka faɗi bakar magana Allah ya ce amma illa man zulima sai an cuce ka in an cuce ka ka tabbatar cewa abinda aka faɗa ba za ka yi haɗewa ba to sai ka faɗa saboda ka samu ka ji ɗan sauƙi kar ka tafi kai abu mafi muni shine kai baka maimaita abinda aka faɗa ma ɗin ba ka mai da martani ba sannan kuma ka riƙe wanda ya faɗi abin a cikin ranka to kaga kai abin da ba haka aka so ba kenan amma sai Allah subhanahu wataala yake cewa faman afa wa aslaha fajiru ala Allah har yanzu dai ana can dai wancan matakin faman afa wa aslaha duk wanda ya yafi wa aslaha kuma ya kyautata alaka tsakaninsa da wanda ya masa laifin Allah ya ce fajiru ala Allah ladan sai na wurin Allah kuma wannan shine mafi girman ramako ma da ma'ana shine ya yafe din ya tsara kyautata wato alaka tsakanin sa da wanda ya cuce shi innahu la yuhibbu adh-dhalimin saboda Allah madaukakin sarki baya son masu aikata zalunci ma'ana waɗanda suke tsokanan mutane domin wato su ainihin zubar da darajarsu na'am
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق
cewa wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil wala man intasara duk wanda ya dauki mataki na ramako ba'da zulmihi bayan an cuce shi Allah ya fa ulaika ma alaihim min sabil wannan bai da wani laifi a kansa saboda wato ya rama iya abin da aka yi masa ne Allah ya bada dama kamar yadda muka karanta cikin suratul nahl Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin abin da ya faru a yakin Uhud lokacin da aka kashe sayyidina Hamza radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama wato ba kashe sayyidina Hamza ya bata masa dai ba musla da aka yi masa aka yi gunduwa gunduwa da shi aka cire kayan cikin sa aka walakanta gawarsa annabi ya ce to wannan abin da suka yi da bafana ni ko sai na kashe mutum 70 akan mutum ɗayan nan sai Allah ya ce فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به idan akai muku laifi to ku ainihin meda maratanil iya laifin da akai muku ma'ana ku ainihin rama iya abin da akai muku in kuka ji ba za ku yi hakuri ba kenan amma wala in sabartum lahu khairul lisabirin fasbir da za ku yi hakuri kuma to da hakurin ya ji kaga nan Allah ya yi maganar hakurin amma kuma sai Allah subhanahu wataala ya ce amma fakar don kaji an ce faman afawa aslaha fa ajruhu ala Allah duk wanda ya yafe ya kyautata alaka tsakanin sa don dai masa laifin wato ladan sa yana wurin Allah ka dauka cewa wai ba a baka daman idan aka yi maka abin da ake kokarin azubar da darajar ka karama ba Allah ya ce a wala man intasara ba'da zulmi duk wanda ainihin ya dau mataki bayan cutarsa da aka yi ya rama abin da aka yi masa amma daidai abin da aka masa kamar yadda alqur'ani ya gaya mana faman i'tada alaikum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaikum wanda ya muku ta'addanci to idan kuka ji ba za ku yi hakuri ba to Allah bai toshe ba kuna da dama sai ku rama iya abin da aka yi muku yawa da haka Allah ya ce ma alaihim min sabil ba shi da wani laifi Allah bai dai kama shi da laifi ba innamas sabil Allah ya ce iyaka laifi yana faruwa ne mu'akhadatu bil dhanbi kenan laifi yana faruwa ne alladheena yuzlimuna an-nasa akan wadanda suke cutar da mutane mana ya zama kai ne kafara cutar da mutum kai ne albadi azlamu mana wanda duk ya fara wato yin laifin shine wanda ya fara tsokana din to shine ya zama yafi zalunci to shine wanda yake da laifi Allah yake cewa wa yabuna fil ardi bighayri al-haq kuma suke ainihin wato yin barna suke ainihin zalunci a bayan kasa ba tare da haki ba ta hanyar aikata sabo Allah ya ce ulaika lahum adhabun alim lalle wa innan suna da ainihin azaba mai radadi Allah ka kiyaye mu ya raina lokaci insha Allah ta'ala za mu ainihin dakata a wannan wuri lokaci yana hararan mu kuma alhamdulillah kamar yadda muka sani yan uwa muna ƙara maimaitawa yan uwa insha Allah ta'ala karatun bi zai rika wuce minti 55 ba saboda ya ci ni na gidan radio idan ya wuce haka din zai zama yan uwa masoya da suke sassan duniya daban-daban da suke sauraron wannan karatu zai zan bu same shi ba da haka insha Allah ta'ala za mu dakata wannan wuri sai Allah kai mu gobe za mu dora bukari sa fassara wannan aya da muka tsaya kai sannan kuma muna sanar da yan uwa insha Allah ta'ala muna fatan kila daga gobe za a fara sa wannan karatu a gidan rediyon Gombe daga karfe 2 biyu na rana zuwa karfe 3 insha Allah ta'ala a wadi kenan. Allah subhanahu wataala ya nuna mana wannan lokaci lafiya bayan Allah da suka tsaya akai wannan aiki. Allah saka musu da alkhairi, Allah ya maimaita mana, Allah ya karba mana, Allah ya yadda muka ga farkon wannan wata lafiya, Allah ka sa mu ga karshen ta lafiya. Abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada, abinda muka yi kuskure saboda karancin ilimi da shirin Allah ka gafarta mana. Allah subhanahu wataala ka jiga marigayenmu marasa lafiyar mu gida da asibiti, Allah ka ba su lafiya. Allah ka sa mu cikin bayanka da za ka yanta. Matasan mu Allah ka yi riko da hannuwansu, ka datar da su da abinda kake so ka yarda da shi. Albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kungiyoyin mu na addini masu albarka da suke tsaye cikin shanonin addini, Allah subhanahu wataala ya dafa musu, ya dafa mana gabaki daya. Yadda muka gafar kuma wannan wata lafiya, Allah ka sa mu karshen ta lafiya. Allah ba mu ikon ayyuka na kwarai a cikin wannan wata. Ajama salatu fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmani arrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما أسبق ناصر الأكل بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آل فضله ومن دار العظيم. آمين.